Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai Alfa Radio da ke Kumasi a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 3 ga watan Janairu na shekarar 2018 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
a Najeriya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe kalla mutane 10 A halin da ake ciki kuma a Kenya, 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar Al-Shabaab suka kaiwa motar su hari a yau Laraba. A Iran kuma masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk fadin kasar.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cikakken rahoto dangane da dan kunar bakin waken da kai hari a wannan masallacin na Gamborin Gala. Sai rahoton kashe wasu mutane kimanin 30 da aka yi a jihar Benue. Muna kuma dauke da rahoto akan nasarorin da dakarun tsaron Niger da abokan aikin su na kasashen waje suka yi akan yaki da ta'addanci a shekarar da ta gabata. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe kalla mutane 10. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamborin Ingala jim kadan kafin sallar asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma yi raga-raga da ginin masallacin. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma yana kama da aikin yan Boko Haram. Kungiyar da ke kai munanan harare a gwagwarmayar da take yi kusan shekaru 8 a arewacin Najeriya. Gwagwarmayar da ta yi sanadiyar halaka mutane 20,000. 'Yan sanda fararen hula majami'u da masallatai na cikin wuraren da 'yan kungiyar ke aunawa a hare-haren da suke kaiwa.
A halin da ake ciki kuma a Kenya, 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan mayakan kungiyar Al-Shabaab da suka kaiwa motar su hari a yau Laraba. Jami'an kasar sun ce an kashe 'yan sandan wanzar da zaman lafiya na musamman guda 3 da wasu manyan jami'ai su 2 a lokacin da suke tafiya a arewacin karamar hukumar Mandera kusa da iyakar kasar da Somalia. Kungiyar Al-Shabaab wadda ke da mazauni a Somalia ta kaddamar da hare-hare a Kenya tun daga shekarar 2011 don mai da martani kan matakin da Kenya ta dauka na girke dakarunta a Somalia a gargashin rundunar zaman lafiya ta tarayyar Afrika da kuma na Somalia. Waɗanda suka kori Al-Shabaab a Mogadishu babban birnin kasar. Har yanzu kungiyar Al-Shabaab na da ƙarfi a Somalia inda take ƙoƙarin hambarar da gwamnatin kasar don kafa shari'ar musulunci mai tsauri. Kungiyar tana kai hare-haren bama-bamai da suka auna cibiyoyin gwamnati da kuma soja da har da fararen hula.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Iran masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk fadin kasar bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da suka hada da matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye kasar da aka yi. Gidan talabijin din Iran ya nuna bidiyon wasu dimbin mutane dauke da tutar kasar suna kirarin goyon bayan su ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban addinin kasar Khamenei ya zargi kasashe da yawa da laifin ingiza zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara a makon da ya gabata, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 21. A wani jawabi da ya yi jiya Talata da aka nuna a gidan talabijin na kasar, Khamenei ya ce, "A cikin kwanakin nan makiyan Iran sun yi amfani da hanyoyi daban-daban, ciki har da kuɗi, da makamai, da siyasa, da kuma bayanan sirri, wajen haddasa rikici a kasar mai bin tafarkin Islama." Shugaban ya ƙara da cewa, "Zai yi wa 'yan kasar jawabi a kan zanga-zangar da aka yi ko kuma ake yi a lokacin da ya dace."
A yau Laraba ne Koriya ta Arewa ta sake bude kafar sadarwa ta musamman akan iyakokin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Muhimmiyar alamar da ke nuna cewa kasashen biyu da ke mummunar gaba suna neman inganta dangantakar da ke tsakaninsu bayan shekaru da suka kwashe na ƙarin zaman ɗarɗar. Jami'an kasar Koriya ta Kudu sun ce takwarorin aikinsu na Koriya ta Arewa sun kira su ta wannan layin tarho na musamman. An sanya wayar ne a ƙauyen Panmunjom dake bakin iyakar ƙasashen biyu a wuri na musamman da aka ware inda ba ayyukan soja wurin da kuma ya raba Koriya ta Arewa da ta Kudu. An dade ba yi amfani da wayar ba tun daga watan Fabrairu na shekarar da ta gabata a lokacin da Koriya ta Arewa ta katsa magana da Koriya ta Kudu bayan da Koriya ta Kudu din ta fidda kanta daga wata masana'antar haɗin gwiwa tsakanin su a matsayin mai da martani akan ci gaban gwaje-gwajen makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Ri Sun-gun, shugaban cibiyar Koriya ta Arewa da ke kula da harkokin tsakanin ƙasashen biyu, ya ce ƙasarsa na neman ta yi sahihiyar ganawa da Koriya ta Kudu. A wani jawabi da ya sanar da sake buɗe layin wayar da kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake kira KCNA a takaice ya fidda a yau Laraba.
A yau Laraba kuma wata babbar jami'ar yankin Falastinu ta ce ba za su bari shugaban Amurka Donald Trump ya yi masu kusa da barazanar da yake yi ta yanki irin tallafin da Amurka take baiwa yankin ba. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka na aika miliyoyin dala duk shekara amma ba ta samun yabo ko mutuntawa sakamakon haka. Trump ya kuma rubuta cewa ba sa so su cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka dade ana so a yi da Isra'ila. Mun kawar da batun birnin Kudus, babban matsala wajen kulla yarjejeniyar yanzu wadda za ta sa Isra'ila ta saki wani abu muhimmi sosai. Amma yanzu tunda Falastinawa ba sa so su yi shawarwarin samar da zaman lafiyar, dole ne ba za mu ba su waɗannan maƙudan kuɗaɗen ba nan gaba. Jami'a Falastinawa Hana Ashrawi ta mai da martani da wata sanarwa a yau Laraba. Ashrawi ta ce shugaba Trump ya yi wa kokarin da ake yi na samar da zaman lafiya da neman yanci da adalci zagon ƙasa. Yanzu har yana da bakin ya dora laifin akan Falastinawa saboda sakamakon matakan rashin tunani da ya dauka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da ke garin Gamborin Gala. Ga Haruna Dauda biyu dauke da karin bayani.
Da safiyar yau Laraba ne dai aka samu wani tashin bom a wata masallaci da ke garin Gamborin Gala, garin da ke kan iyaka da kasar Kamaru, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 9 da kuma shi kansa dan kunar bakin waken. Wannan lamarin dai ya aukune a daidai lokacin da ake sallar asuba, inda wannan kunar bakin wake ya kutsa wani masallaci a unguwar Abuja da ke cikin garin Gamborin, inda ya tada bom din da ke jikin nasa ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutane. Wannan dai shine karo na farko da aka samu irin wannan hari na kunar bakin wake a garin na Gamboru da ke kan iyaka da kasar Kamerun, wanda kuma ya auku a daidai lokacin da rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da farauto yayin kungiyar Boko Haram din, musamman ma dajujukan da ke kan iyakokin ƙasar. Sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto, babu wani rahoto daga wajen hukumomin tsaron ƙasar na kai wannan harin. Sai dai wanda daga cikin mazauna garin Gamborin ya mun bayani game da aukuwar lamarin ta wayar tarho kamar haka.
Cikin gari ne kuma cikin anguwa Abuja ne, a cikin masallaci ne.
Oh, cikin masallaci ne?
Masallaci sallah Abuja ne.
Kamar ajiye bom din aka yi ko kuma suicide ne, yan kunar bakin wake ne?
Yan kunar bakin wake ne ya zo ya sa wajen, da kan jiya ya zo.
Mace ne ko namiji?
Namiji.
Yaro ne ko babba ne?
Babba ne.
Okay, zai kai kamar shekara ko mutum ne?
Ina gani ni ka ga ka 30 da jera kai na babba mutum ne, zai kai 40 ko kai gaji jiya da jemu jiya gaji kai magaji jiya.
Okay. To mutanen da suka mutu su nawa ne?
Tara ne da shi goma ne.
Da shi dan kula da bakin waken kenan. Wanda suka ji rauni fa za su kai nawa?
Babu, ba ko da a cikin gabare yana nan mutane.
Ba wanda suka ji ciwo?
Ba wanda suka ji a cikin yaka sun mutane matsalacin gabare ya har yaro zai matsalacin gabare ya gaskiya ka ji.
Mutane 9 da suke masallacin gaba ɗayan su sun mutu.
Haka ne.
Kuma ba wanda ya fita da rai a cikin su kenan?
Ba wanda ya fita sun mutu gaba ɗaya.
Yanzu wani hali ake ciki a garin Gamboru ne? Ganin cewa wannan abin shine karo na farko da ya faru.
Ba matsala yanzu kowa yana kowa yana yin tunani su ba matsala yanzu kan.
Kamar yadda na samu labari ba saba kai harin kunna bakin wake ba a garin Gamboru ko? Wannan shine karo na farko. To ku mutanen Gamboru ya kuke ji ne ganin cewa wannan abu shine karo na farko?
Gaji nan dai abin da Allah ya kadara wannan ba wanda zai yi abin. Abin Allah ya yi wannan, Allah ya kai na gaba kawai.
Amin suma amin.
Wani daga cikin mazauna garin Gamboru kenan ke bayani game da kunar bakin wake da wanda cijo ya kai wata masallaci a garin Gamboru da ke kan iyaka da kasar Kamaru. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
babu kyau tunda an yi a baya ko mun gani ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani ubangin yanzu ga zo ku taru ku zauna lafiya
ku zauna lafiya
Tuma da Haruna sai jihar Benue inda wasu ƴan bindiga suka kashe kimanin mutane 30 wakiliyar murya Amurka Zainab Babaje na dauke da cikakken rahoton
ƴan bindiga sun halaka mutane kimanin 30 a kananan hukumomin Guma da Logo da ke jihar Benue. Mai ba gwamnatin jihar Benue shawara kan harkokin manema labarai ta haf ake zuwa wanda ya tabbatar mun da aukuwar lamarin yace zuwa yanzu an samu gawarwakin mutane 20.
And 20 bodies have been recovered so far.
Yace mutane kimanin 30 ne ƴan bindigar suka kashe yayin da zuwa yanzu an samu gawarwakin mutane 20 tare daga cikin su jami'ai ne dake aiwatar da dokar hana kiwo da gwamnatin jihar ta Benue ta ayyana a shekarar da ta gabata. Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane 30 ne suka samu raunuka ciki har da mata da kananan yara. Arda Ture yace dawo da hulɗa da sarakunan gargajiya da shugabannin Fulani shine mafita wajen dawo da zaman lafiya a jihar.
Wannan komitin da aka ba bindiga nan ai ba a taba kasa a zauna kasa da bindiga har ya zo amma mu sarakuna ba a damu da mu ba da sarakunan Kibaye da sarakunan Fulani ba a damu da su ba. Gwamnatin tarayya yayi sauri ya gera ba mu don mu samu zaman lafiya ya san hanyar da zai bi ya komar da sarakunan da na gargajiya don a samu zaman lafiya a wajen kasar Benue.
Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa rahotanni na nuni da cewa ɗaruruwan jama'a ne ke kwararowa zuwa yankunan da ke iyakar jihohin don neman mafaka. Mr. Peter Ahemba shine shugaban al'ummar TV a jihar Nasarawa.
Abinda ya kama kiyana local government da Benue an displace mutane yanzu haka suna tunana a kiyana local government kiyana south primary school a cikin garin kiyana local government na jihar Nasarawa. Amma ba wai an zo a yi kashe-kashe ba tukuna amma yanayin tsoro ne yanda mutane suna wuce da jinigogi suna shiga Benue kamar masu yaki ba san ko su waye ne ba ya ba mutane tsoro. Yanzu haka sun gudu sun bari gidajen su suna na a kiyana south primary school.
To amma akwai abin da gwamnati ta dauka domin ta dakatar ko su jami'an tsaro?
Yanzu haka dai jiya gwamnatin jihar Nasarawa a karkashin deputy governor Allah Sagara an yi security meeting an tura sojoji da yamma sun je wurin sun duba wurin a inda jama'a sun taru a kiyana din. To a yanzu haka dai muna ganin insha Allah za a samu sauƙin magana.
Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ƙara jan hankalin mutane ne da su ci gaba da yin haƙuri da juna don samun zaman lafiya.
Ina ganin rayuwarmu ma gaba ɗaya akwai canji cikinta. In aka duba rayuwar da take shekara 40 ba can ko 50 wani tangarda da zai zo tsakanin mutum da mutum a manta a yi haƙuri a yafe yanzu sai ya zamanto abin magana abin rikici abin faɗa. To saboda haka ne shawara na ga abubuwa da ke faruwa yanzu shine mutane a ƙara haƙuri. Idan abu mai kyau ya shigo ƙasan dukanmu zai amfana. Idan kuma abin da zai cutar da mutum ne ya zo ƙasan dukanmu za mu cutu. Idan mutane sun imani da wannan nasiha da wannan kudiri da wannan tunani to ina ganin zai rage mana faɗace-faɗace wanda zai zo ya tsawala ya kai inda za a zo ana kashe-kashe ana ƙiyaƙe. Ina ganin haƙuri shine maganin zaman duniya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
To sai mu tsallaka kuma kasar Nijar inda jami'ai suka bayyana irin nasarorin da jami'an tsaron kasar suka samu tare da haɗin kan abokan aikinsu na kasashen waje wajen aikin yaƙi da ta'addanci a kasar. Ga Salim Muminu Burma dauke da cikakken rahoton.
Depuis les quatre frontières Cameroun, Nigeria, Chad, Niger.
A taron manema labaran da ya kira albarkacin shiga sabuwar shekara ta 2018, ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari ya bayyana cewa dakarun rundunar haɗin gwiwar yankin CBLT sun murkushe kungiyar Boko Haram a baki ɗayan kewayen tafkin Chadi da ma sassan jihar Difa, in banda wasu 'yan fashi da ke laɓewa bayan ayyukan ta'addanci domin yi wa jama'a kwace lamarin da za a kawo ƙarshen sa a wannan shekara sabuwa. Kamar yadda dakarun gamayyar Jason Sahel suka fara daidaita al'amura akan iyakar Niger da Mali, inji shi.
Tous ces pays sont infestés. Tous ces pays sont en insécurité. Notre pays tient toujours debout.
Akan batun girke dakarun ƙasashen waje a Niger, ministan tsaron ya bayyana cewa zuwa yanzu Amurka da Faransa kawai ne yake da sansani a wannan ƙasa. Tarihi ya nuni da cewa a duk lokacin da aka samu barkewar tawaye a Mali, sai Niger ta yi fama da nata 'yan tawayen. Saboda haka, haɗa gwiwa da ƙasashe aminai don kauce faruwar irin wannan ta'asa shine abin da hukumomin Niger suka sa a gaba ta hanyar sansanonin da wasu ke gunaguni akan kafuwarsu, in ji Kallamu Tari.
Chaque fois autant de rébellion il y a eu au Mali, autant de rébellion il y a eu au Niger, sauf cette dernière, parce que nous avons essayé de tirer les leçons du passé.
Rahotannin tsakiyar watan jiya sun yi nuni da cewa ƙasar Italiya na shirin kafa sansanin sojojinta a Niger domin yaƙi da ta'addanci, da a ɗaya ɓangare ayyukan sintiri don daƙile ɓarauniyar hanyar bakin haure. Sai da ministan tsaro ya ce kawo yanzu wannan magana bata tabbata ba. Hasali ma a yanzu ne Niger da Italiya ke kokarin karfafa hulɗar diplomasiya a tsakanin su.
Nous sommes actuellement en train de discuter avec les Italiens en vue de déterminer les aspects de nos besoins pour lequel de passe italienne au Niger.
A yammacin yau Laraba ne ƙasar Italiya ke shirin buɗe ofishin jakadancinta a nan yamai a yayin wani bikin da Prime Minister Paolo Gentiloni zai halarta, sannan a ɗaya dabara zai gana da hukumomin jamhuriyar ta Niger a ziyararsa ta farko a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Daniel ke muna bayani akan ababen mu rayuwa. Da wannan shirin kuma na yau ne za mu rufe wannan tattaunawar da bakon namu Daniel Gotin kuma zai dora ne akan yanayin asibiti a nan Amurka a matsayin ɗaya daga cikin ababen mu rayuwa. To Daniel, ya shi kuma batun asibiti a nan Amurka, ya ka gan shi?
Oh, asibiti kam. Asibiti a nan kamar hotel.
Me ya za ka ce haka?
Da na zo na yi ciwo, ni ma na je asibiti. Da na je asibiti, haba, da na shiga asibitin ban gane na tambaya tukuna in san wai kai asibiti ne muke. Kai asibitin ko ina ya hadu, su likitocin sun za su baka lokacin da ya kamata. Za ka ji su yi magana kai ma ka san wayannan su san abin da suna yi. To komai ciwonka akwai kwanciyar hankali ka don za ka san wayannan su san abin da suke yi. Amma kuma za ka biya kuɗin. Za ka biya kuɗin don ba arha. Shi asibitin su kama akwai tsada sosai.
To wani abu da ake cewa na da wahala ko kuma tsada nan shine wurin zama, wato gida, muhalli. Ya kaga wurin zama a nan?
Gaskiya kam akwai tsada. Don na gan abinda mutane suke yi shine aka nema wani da kawaye shi ku zauna tare ku raba kudin gidan. Don gidajen su kam akwai tsada. Kudin da zamu biya a gida shekara ɗaya a Najeriya wani lokaci a nan shine ana biya wata ɗaya. So gidansu kam, gidajen kam akwai tsada. Amma kuma za ka samu in ka biya kudin kam abinda ba za ka samu a gida ba za ka samu a nan. A ga mun yi zancen ruwa, mun yi zancen wuta. Wayancan kam ba in ka biya kudin a nan ka za ka samu abinda ka biya. Amma ka ga a gidan duk a gida kama akwai arha, amma kazan zancen wuta zai taso, zancen ruwa zai taso.
To wani abu da shine tunda Daniel ya ce ba yanzu zai koma gida ba, zai dan dauki lokaci saboda America dai akwai dadi, in ji Daniel.
Na ji kamar baka yarda da ni.
Kace in ka koma gida abokan ka suka ce Daniel muna son mu ma mu zo America domin mu samu abin nan da kake da hana ka dawowa, wani shawara zaka ba su?
Shawara da zan ba su kam su zo, ba zan hana wani jin dadi ba, amma za su yi shirin, za su shirya kudin. To kagan damuwan na san na ce bana son ba zan koma gida yanzu ba. Eventually kam zan koma don kagan zaman America mun zo don cin gaba, amma ya kamata mu ma mu koma gida mu bayar da abin da zamu iya, abin da mun samu daga nan, ilimin da mun samu daga nan, da cin gaban da mun samu a nan, whatever we can contribute mun kai gida. In ba haka ba, akwai wayanda suna nan a gida da ba za su iya zuwa nan ba, ba kowa ne zai iya shiga jirgi ya zuwa nan ba. So eventually abin da zamu iya mu kai gida mu ci, zamu iya mu implement wannan, ga abin da zamu kawo, ga abin da zamu iya yi, ga abin da zamu iya yi, eventually we can do that. Amma zamu yi shi lokacin da in mun je our voice will be heard. Mun je wani za zo na ji ka ce okay gashi, ba wai za mu gama makaranta mu koma gida mu je ba kome ba aiki mu je mu ma mu saba da system din a gida, ka gani? So
da yawan ku da kuka zo nan kuka yi karatu, ba kasafai kuke son ku koma gida ba, zamu ina son ce me yasa ba ku son zuwa gida domin ku gida su amfana da abin da kuka amfana da shi nan kuma? To amma da ka ansa wannan, kai wannan bayanin, bari mu yi magana addini. Sautari mu da muka zo nan, ko Krista ko Musulmi, ana daukan mu kai in mun zo kai ma mukan ma aje addinin mu ne, saboda an san America kasa ne mai yanci. Abinda kaga dama duk kana iya yi in dai ba doka karya ba. Mutanen gida sukan dauka kamar in mun zo ba romu da addini, ba romu da harkan addini.
A ba haka ba. Kagan to wasu mun zo haka daka ga za mu manta da addinin mu, amma ni yanzu ni pastor ne.
To dai
gaskiya. So amma kuma ina da abokanai da every week suna ba kowa yana zuwa nan yana manta da abin nan ba. No, so it's I think it's just a stereotype ne da mutane suna gani kowa da ya zo America sai zo ya manta da ba haka ba. Wannan kan ba yadda da wancan ba.
To Daniel Gottlieb, mun gode kwarai kwarai da gaske da wannan lokaci da ka samu domin tattaunawa da mu. Masu aure, aka ce laifin daɗi karewa, da wannan ne ko muke rufe wannan tattaunawar da bakon namu. Daniel Gottlieb, dan asalin jihar Plateau a tarayyar Najeriya, kuma Ahmadu Dunbakon namu da Julie Gresham da tare da sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bakon.
Madalla Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce, assalamu alaikum murya Amurka, ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da sabon faifan bidiyo da shugaban ƙungiyar Boko Haram ya fitar yayin da muka shiga sabuwar shekara. A gaskiya kamata rundunar sojin Najeriya su ƙara zage damtse domin yakar sauran 'yan Boko Haram masu kai harhare. A ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ƙunar baƙin wake a Najeriya. Allah kuma ya ji ƙan wanda suka mutu, amin. Matsalar tsadan man fetur da kayayyakin masarufi a ƙasar mu Najeriya ya fara wuce makaɗi da rawa, sai ƙara hawa yake yi. Fatar mu dai Allah ya kawo mana mafita. Daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya. Hallaka fiye da mutum 20 da wasu mahara suka kashe a jihar Benue da ke tsakiyar Najeriya, haka abin jimami ne. Da fatan jami'an tsaro za su gudanar da sahihin bincike wajen ganowa gami da hukunta waɗanda suka aikata wannan danyen aikin. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai sako na gaba na Ahmadu Abacha Mashina Yobe yace, zuwa ga VOA Hausa, dan Allah ku isar min sako na gwamnatin mu na jihar Yobe Ibrahim Gaidam. Ba gina sabbin azuzuwa da yin fenti ga makarantu shine bukatar mu ba a ƙaramar hukumar mashina. Daukar sabbin malamai shine muke bukata saboda muna da karancin malamai a makarantun karamar secondary da primary a kauyukan karamar hukumar mashina saboda akwai garuruwa masu makarantu fiye da 8 waɗanda malamai ɗaya ne kawai suke koyarwa a kauyukan yankin. Gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. To shugaban kasa Muhammadu Buhari mun ji zaka dauki mataki akan masu boye man fetur domin yayi tsada musamman cikin watan Disamba. To wani mataki zaka dauka akan masu fitar da abincin mu zuwa kasashen waje? Alhali abincin da muke da shi bai wadatar da talaka ba. Daga Rulwani Ibrahim London Uba, jihar Adamawa, tarayyar Najeriya. Masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a Iran ya kamata ku dauki darasi daga abin da ya faru ga kasashe irin su Libya, Yemen da Tunisia domin tsalle guda ake a fada rijiya amma sai ayi dubu ba a fito ba. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
To ga wannan sakon.
Jama'a assalamu alaikum. Shekara ta 2017 ta zo kuma ta shuɗe ga mai tsahon kwana kuma ga mu cikin sabuwar shekara ta 2018 miladiya. Sanin cewa kwanciyar hankali na daga cikin manyan ginshikan cigaban al'umma, dandalin faɗi mu ji na wannan mako zai yi duba ga irin abubuwan da ya kamata mu yi domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Ta yaya za mu gujewa samun tsarbani a tsakanin mu? Menene ya kamata mu yi domin warware takaddama? Wani mataki ya kamata mu ɗauka domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya? Idan ka ziyarci shafinmu na Facebook @voahausa.com kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka. Da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, ni Aisha Mu'azu zan gabatar da shirin. Sai ku kasance da mu a ranar Laraba domin jin yadda za ta kaya a cikin dandalin faɗi mu ji.
To madalla masarar sai a gafarce mu mun sami dan tangardar na'ura. Kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitaccen labarai.
A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe akalla mutane 10. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamboro jim kadan kafin sallar asuba ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma ya ragaraga da masallacin. A halin da ake ciki kuma a Kenya, 'yan sandan kasar biyar sun rasa rayukansu bayan da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kaiwa motarsa hari a yau Laraba. Jami'an kasar sun ce an kashe 'yan sandan wanzar da zaman lafiya na musamman guda 3 da wasu manyan jami'an soja guda 2 a lokacin da suke tafiya a arewacin karamar hukumar Mandera kusa da iyakar kasar da Somalia. A Iran masu zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun yi gangami a wurare daban-daban yau Laraba a duk faɗin ƙasar bayan zanga-zangar adawa da gwamnati da suka hada da matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye ƙasar da aka yi. Gidan talabijin ɗin Iran ya nuna bidiyon wasu ɗimbin mutane ɗauke da tutar ƙasar suna kirarin goyon bayansu ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei. Shugaban addinin kasar Khamenei ya zargi kasashe masu yawa da laifin ingiza zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara a makon da ya gabata wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22.
To masauraran mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama da mu sauraron shirin yau da gobe.